من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يوم هو ما سوراري منني سدنكوسا daga wannan radio na murya al'umma a birnin Kwanni, wanda mun saba kawo muku daidai wannan lokaci barnamiji na ilimi da fahimta, su ne jagora tare da malamin mu Hafizahullah Ash-Sheikh Abdul Malik. To a yau ma mun dawo za mu ci gaba da wannan barnamiji, wanda a yau za mu tattauna game da wani abu wanda yake da muhimmanci, wanda ilimi ne wanda mutane suke son su ji bayani akan shi, shine ilimi na nahawu. Muna son mu san mallam, shin menene ilimin nahawu, kuma kakane wannan ilimi ya bunƙasa?
Na'am. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa rasulina wa maulana Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, muna muku gaisuwa ta addinin musulunci, muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu iko muka sake haduwa da ku a wannan lokaci. Abu na farko, ya kamata mu san ma'ana nahwu lughatan wa istilahan. Suke cewa abinda ake nufi da nahwu da larabci a cikin yaren larabci yana nufin al-qasdu, nufata, ko kuma al-qismu, sashi ko rassa ko kaso kaso, ko kuma al-miqdar, gurgudo, ko kuma al-jiha, wato kuma a ce nahiya ko yanki, ko kuma mithlu ko al-mathil, tamka. Dun nahwu yana dauka shi a larabci. Amma idan muka zo a cikin istilahi na malaman larabci, suke cewa wato ilmun yahtassu bi dirasati ahwali awakhir al-kalimat. Ilimi ne wanda yake banta da karatun karshen kalimomi, min haythu al-i'rab wal bina, ta fuskar ana iya canza kalimomin karshen su ayi fatha ko kasra ko damma ko sukuni ko kuma a iya canzawa. To wannan shine ilmin nahwu a larabci da kuma cikin wato wajen malamai. Abu na gaba, ilimin nahwu sun yi sabani wajen farkon shi. Wasu suna ganin tun zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka fara shi. Wani yayi magana yayi kuskure, suna cewa hadisi ya ce arshidu akhakum fa innahu qad dalla. Duk da yake wannan hadisin babu wani tabbacin inganci gare shi, don haka a wannan lokaci ba a cewa akwai ilimin nahwu. Amma suna danganta asalin ilimin nahwu daga wato sayyidina Ali ibn Abi Talib, suna nuna shi ya fara ba Abul Aswad Ad-Du'ali izini da ya aza nahwu, saboda an fahimci waɗansu al'ummomi sun shiga cikin yaren larabci suna yin kuskure, an gane ko al-muwalladin. To dan haka sai ana ganin cewa ilimin ya kamata, tunda shi mai yare yana yin shi ne akan saliqa, akan ɗabi'a, ya san wannan ya dace, ya san wannan bai dace ba. Amma wanda bai san yaren ba, dole yana buƙatar ya karatu, kina ana buƙatar sai an fitar da ka'idodin wannan yaren. To sai ce ka je ka yi aiki inhu hadhan nahwu, ka kama wannan hanya. Daga nan sai ilimin nahwu ya samu asali, aka yi fatha wadda tana nuna bude baki, kasra tana nufin yin ƙasa da baki, damma tana nufin tattaro labba, sukuni kuma yana nufin tsayawar iska, ba wai haka ne kawai aka faɗi su ba. So don haka Abul Aswad Ad-Du'ali, akwai riwaya kuma wadda take ganin cewa wato zamanin sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa an as-sahabati ajma'in, a wannan lokaci aka fara samun wannan mas'ala na cewa wani balarabi ya ji ana karatun aya anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu. To da yace anna Allah bari'un min al-mushrikina, an gadi ko sai ce wa rasuluhu. To sai wannan yace balarabin kawai yace, to indai ko Allah ya barranta ga manzon shi, to ni ma na barranta da shi. Domin an ce wa rasuluhu, kenan an ce Allah ya barra anna Allah bari'un min al-mushrikina, sannan wa rasuluhu, kenan Allah ya barra daga mushrikai kuma ya barra da manzon sa. Amma an ce anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu, kenan anna Allah bari'un wa rasuluhu bari'un min al-mushrikin, Allah ya barra kuma manzon sa ya barra daga mushrikai. To an ka fara gane cewa akwai matsala, sai aka yi kokarin kafa ilimin nahwu. Wasu kuma suna ganin zamanin Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi aka fara fiddowa ilimin nahwu a zamanin daular umawiya suke kawowar kissa ta cewa wani ya karanta aya qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaykum sai karanta ahabbu ilaykum to shi kuma shi kamata a ce ahabba domin shine ismu kana wadancan dumma atufat ne sai yayi kuskure ce ahabbu daga nan tunanin ya kamata ayi tunanin yadda za a za ka'idodi saboda ka ilmin larabci ya samu matsala wanda kuma wannan maslaha ce mursala ana iya amfani da ita cikin shari'a saboda yaren dama yana da ka'idodin sa rubuta su ba bidi'a bane kawai ne zai ce to ai zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu ilmin nahwu to wannan dai a gurguje abinda dai malamai suke kawo akan tarihin ilmin nahwu da ci gaban sa bayan haka aka samu makarantu da suka kula da ilmin nahwu sosai a kasar Iraki an samu madrasa ta farko ta nahwu a duniya ita ce madrasa ta Basra wanda ake kira al-Basriyun ba wai sai wanda an kaiwa Basra ba wanda ke bin wannan mazhaba ta fuskar nahwu ana kiran sa Basri amma ta fuskar haihuwa ko zama sai wanda ya zauna can bayan ta sai aka samu madrasa ta Kufa waɗanda su ma suka ci gaba da ka'idodin nahwu duk da ke sun yi sabani da waɗancan haka dai ilimin ya tafi ci gaba da yaduwa aka samu madrasa ta Baghdad daga ƙarshe kuma aka samu madrasa ta wato Andalus kasar Spain ta yanzu wanda ake kira Andaluzi lokacin da musulmi suna mulki a can to daga nan dai ilimin nahwu ya ci gaba ana karatu shi a ko ina don saboda kasancewar larabci yare ne na tare da alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shari'a ta musulunci sannan kuma a ƙarshe har ya kai zuwa ga almajami' na duniya yanzu ya kai hashina da wuraren da majalisun ne na duniya da ake tattauna kan ka'idodin sa musamman majma'ul lugha na al-Qahira shine babba iya sani na akwai kuma majma'ul lugha na kasar Libya akwai majma'ul lugha na kasar wato Saudiya da dai sauran kasashe suna ta kokarin yin majami'ul lughawiyya saboda idan to yar larabci ana tattauna akan mas'alolin sa da matsalolin da suke faruwa na yau da gobe to wannan shi ne a takaice a gurguje abin da ya shafi wato tarihin wannan ilimin da kuma madrasu makarantun da suka shahara har malamai suke yin littafi akan mas'alolin da suka yi sabani al-Sheikh Qantawi Sheikh al-Azhar yana da littafi wato tarihin nahwu sannan kuma akwai wani malami dan kasar Suriya ya yi littafi akan al-madarisun nahwiyya da asalin su da mas'alolin su sannan kuma Imam al-Ambari ya yi al-insaf fi masail al-khilaf wanda shi ma littafi ne kuma yanzu ana bincike akan waɗannan su kansu majami'a din ana bincike kansu akwai wani dan uwa Khalid al-Usaimi ya yi at-taqrirat an-nahwiyya wat-tasrifiyya na majma' al-lugha al-Qahira dan haka dai abin dai gashi nan akwai kuma ta magister da aka rubuta a kasar Libya at-ta'rib wa dawr al-majami' wato sanya kalima ta cikin larabci wanda ba larabci ba da kuma rawar da su al-majami' al-lughawiyya za su taka a cikin wannan aiki dan haka dai wannan a gurguje abin da ya shafi ilimin nahwu kenan wallahu ta'ala a'lam
jazakumullahu khaira mallan a yaren larabci muna saurare ana magana akan fi'ili da anwa'uhu to menene fi'ili menene kuma anwa'ul fi'il sannan kuma menene alaka shi da abinda ya shafi al-ulum shar'iyya
na'am idan muka diba al-fi'l yana nufin aiki to fi'ilin nan ya kasu uku akwai fi'ili da ake kira fi'ili madi wato na abinda ya wuce kamar kace zahaba akwai fi'ili mudari'i yadhhabu yana tafiya akwai fi'ili amri idhhab ka tafi to sai anwa'uhu nau'uka suke nan mun fade su to idan muka duba shi fi'ili madi asalin sa in ka ce zahaba dama abinda ake nufi ya tafi asalin sa kenan yadhhabu kuma yana tafiya ko zai wato zai tafi saboda shi mudari'i yana daukar ma'ana ta yanzu da abinda zai zo gaba shi ko idhhab umurni ne to menene alakar wannan da ilmin mukan shari'a sai mu ce na farko a cikin alqur'ani in ka diba fi'ili madi nawa akwai mudari'i nawa akwai fi'ili amri nawa akwai ma'ana nawa shi fi'ili illan suke dauka in ka diba cikin ma'anin nahwu na ustaz dr fadl samar ra'i ya kawo kowane fi'ili irin iya ma'anonin da yake dauka to idan muka duba kenan sanin fi'ili madi ko mudari'i na ko amri na yana taimaka mana wajen fassara alqur'ani yana taimaka mana wajen gane sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana samu mu gane kuma wato shari'a ta wato addinin musulunci a rubuce rubutun da malamai suka yi to shi yasa kake ganin malamai suna da babi ma na al'amr al'amr babi gare shi a cikin babi na usulul fiqh mi umurni yake nufi yana nufin za a yi yanzu ko sai an jima sannan umurni idan ya zo daga sama yana nufin umurni daga ƙasa yana nufin addu'a to kaga duka waɗanga mabahis yana da kyau yadhhabu yana tafiya koko zai tafi kaga cikin qur'ani idan ka zo wajen fassara sai ka gane wannan fi'ili mudari ne asalin sa in ya fita daga asalin sa to kuma sai ka shiga cikin ilimi na nahwu da balaga ka gane ya fita daga asalin sa domin an ka ce qala ya ci ko ba haka ba to asalin shi larabci haka ne amma wani lokacin yana fita daga wannan ma'ana ya koma zai ci to kaga wannan kuma ba asalin sa bane in baka san asalin sa ba ma ba za ka iya fassara ba misali maganar kiyama Allah ce qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqin sidquhum qala Allahu Allah ya ci amma kiyama ba ta tsayi ba Allah zai ci to amma ba ta hanyar siga ba ta hanyar wato siyaki ne da qara'in an ka gane abinda ake son a ci to dan haka dai a takaice fi'ili yana da alaka da ilimi da shari'a idan an ka ce izhab tafi zamu iya gane cewa shin an wajabta ma ne ko ko umurni ne ba na wajibi ba kaga wannan yana nuna cewa fi'ili yana da alaka da shari'a kai tsaye kuma yana da alaka da sunna idan ta zo idan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi umurni yana nufin wajibci ne ko yana nufin ibaha idan kuma hani ne tunda hani yana da alaka da fi'ili shin hanin nan na haramci na ko na karahiya ne kaga ta wannan fuskar mutun zai iya gane cewa ashe waɗannan ilmumukan da ake kira suna da alaka da shari'a kai tsaye sabanin tunanin da waɗansu suke yi to wannan a gurguje abin da zan iya cewa kenan wallahu a'lam
mallan sai abin da ya shahi masadir
na'am
su masadir menene masadir kuma sannan menene alaka masadir su ma da ilimi na shari'a
to in an ka ce al masdar shi fi'li yadullu ala huduth al fi'li fi zamanin min al azman shi kuma al masdar yadullu ala al hadath shi masdar yana nuna abu ya abku yanzu in nace zahaba yadhhabu sai in ce wato zahaban duk da yake wasu na cewa zahaban malaman lugha suka cewa wadan suka ce kuskure na ko kuma suka ce khilafi ne na al afsah domin Allah ya ce wa anzalna minas samai ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna ala zahabin bihi laqadirun Allah bai ce zahabin ba to wadan suka ce to wannan ya saba ma a dauke shi matsayin fasihu suka ce a dauke shi matsayin al khata kuskure na to ala ayyati hal an yi sabani tsakanin malaman basra da malaman kufa shin cewa fi'li shine asli ko masdar shine asli an gane ko amma zance mafi inganci abinda malamai suka tafi shi masdar shine asali domin an ka ce zahaban tafiya amma an ka ce zahaba dole sai an nemi wanda ya tafiya to kenan shi masdar bai da buƙatar fi'ili fi'ili yana buƙatar masdar wannan kuma abinda malaman basara suka ce ba dole bane kuma sai kai aiki da ra'ayin mu ko ba haka ba ala ayyati hal shi masdar yana nuna abu ya abku to amma menene alaƙar shi da shari'a ai cikin alqur'ani akwai masadir da dama cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai masadir da dama to sai malamai suke cewa shi masdar ga al'ada ma ta alqur'ani galibi in yazo da raf'a to yana nufin abu wajibi ne in yazo da nasaba galibi yana nufin abin nan ba wajibi bane ina fata an fahimci ni wato in kaga masdar yazo da dhamma a qur'ani sai ka iske galibi yana nufin abu ne wanda yake wajibi idan muka duba ayat da ta zo a cikin suratul abin nan suratul baqara Allah subhanahu wata'ala ke cewa wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj to kaga wasiyatan li azwajihim akwai qira'a kuma wasiyatan li azwajihim qira'a ta imam Nafi' da imam Ibn Kathir da imam Al-Kisa'i da imam Khalaf da imam Shu'bah sun karanta wasiyatan li azwajihim kenan sai ya nuna wannan idda kin matsayin wajibi yake wasiyatan li azwajihim sai ta nuna cewa wato yanzu mandubi ta shi yasa wadansu malamai suna ganin cewa asalin mace ta zauna shekara dai matsayin wajibi yake to wannan qira'a da ta zo daga baya sai aka shafe hukuncin aka maida shi wato wata hudu da kwana goma wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra to kaga malamai suka ce to nan za ta yi wata hudu da kwana goma to wadansu malamai sun ce wannan ayat duk da yake cikin alqur'ani ita ce aka fara gabatarwa sannan aka kawo duk da ke ita ta shafe sannan waccan ta zo tsarin alqur'ani kenan ta fuskar ba ta fuskar sabkashi ba nan ta fuskar tsarin da aka mishi yadda manzo ya bar shi malamai suka ce aya bi ne kuma adda wannan da aya da take cikin suratul ahzab wadda ya ayyuhan nabiyyu inna ahlana laka azwajaka allati atayta ujurahunna suka ce ita ce ta karshe ayar da ta haramta mishi la yahillu laka an-nisa'u ita ce wato ta zo wato ita ta fara sabka sannan ahlan nalaka ta sabka amma wajen rubuta alqur'ani da kuma jeranta ayoyin shi sai aka sa wannan gaba aka sa waccan baya sabanin abin da yake na sauka malamai sun ce ayoyi ne guda biyu duk da yake akwai sabani tsakankanin malamai wadansu suna ganin cewa tsarin haka ne yake to amma game da suratul baqara sai suna ganin cewa wannan aya wasu suna ganin kamar ba a shafe hukuncin ta ba Sheikh Ibn Uthaymeen yana ganin cewa a ba a shafi ba an bar shi ne zabi in mace ta ga mata shekara daya in ta ga mata ya hudu kwana 10 wadansu malamai suna ganin kuma an shafi to in an ce an shafe kenan da yana wajibi wadansu suna ganin a'a qira'atu wasiyatun tana rufin da wajibi ne daga baya kuma da aka ba su wata hudu da kwana 10 sai an ka ce wasiyatan li azwajim sai akai aiki da wannan qira'a wadda take nuna abin ba wajibi bane to kaga wannan yake nuna mana cewa ashe masdar da ake zance wato kasancewa shi kuma idan aka kore fi'ili ko kuma aka kore masdar malamai suna ganin yufidul umum yana rufin gaba daya inni ce lam yadhhab bai tafi ba to suna nufin akwai lam yadhhab dhahaban bai tafi bane kwata kwata kenan ya zaman to am haka inna ce la dhahaba babu tafiya ni kore masdar kuma na kore fi'ili kenan wanda ya kore fi'il ya kore masdar wanda ya kore masdar ya kore fi'ili a cikin ilmi usulul fiqh shi ne suke cewa yanhallu ila al masdariyya kenan shi fi'ili idan aka kore shi yana koruwa ne ya tasallata ala al masdar wa yanhallu ilayhi wa yanfihi to kaga wannan mas'ala ce da tana da muhimmanci mutun ya gane cewa ashe larabcin nan yana da alaka da alqur'ani kai tsaye yana da alaka da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma karkashin ayoyi inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun sannan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyyin mubin wallahu alam
mala Allah ya saka muku da alkhairi sai abin da ya shahi al-mu'rab wal mabni
na'am
menene bambanci tsakanin su kuma wace alaka zamu iya danganta su tsakanin su da su da ilimi na shari'a
to idan muka duba in an ce al-mu'rab ita ce kalmar da ana iya canza wato kamar karshen ta in kace jaa muhammad jaa muhammadun kaga muhammadun kinnan ya doki dhamma guda biyu in kace ra'aitu muhammadan wannan kuma muhammadan kinnan ya doki fatha guda biyu in kace nazartu ila muhammadin na kalli muhammad kaga kalmomin wato asalin karshen kalmar yana canzawa to almabni shine wanda bai canzawa ja allazi ra'aitu allazi nazartu ila allazi shi allazi baya canzawa to wannan shi ta fuskar ma'ana ba za mu iya cewa ba ga wani abu saboda ma'ana ba ta canzawa amma ta fuskar karanta alqur'ani ko kuma ta fuskar karanta hadisi ko ta fuskar karanta littafan shari'a zaka gane kalmar da ba ta canzawa ba ka canza mata wasali wanda kuma take canzuwa kana canza mata wasali wannan shine abinda mutun don ya karanta alqur'ani daidai ya karanta sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama daidai ya karanta kuma wato abin nan yaren larabci daidai da kuma littafan shari'a shi yasa ma malamai suke ganin cewa wanda bai san ilimin nahwu ba ba zancen ya san shari'a domin ba zai iya karantawa ba balle kuma littafin da bai da wasali dama ana gane malami ne yana iya karanta littafi ko da bai da wasali domin wasalin ya karanci ka'idodin shi ya san yadda ake yin shi kaga wanda bai yi zurfi ba dole sai an kawo mishi wasali to kaga wannan yana taimaka maka in ka san yadda yake ka san wannan wasalin sa baya canzawa ka san wannan wasalin sa yana canzawa wannan ka san fatha akai masa wannan ka san kasra akai masa wannan ka san dhamma akai masa wannan ka san fathataini akai masa wannan ka san kasrataini akai masa wannan ka san dhammataini akai masa wannan ka san sukuni akai masa wallahu a'lam
sai mallan kahin mu yi sa ina son in soko tambaya cikin wannan kamar kenan karatu na yaren larabci shi yana daga cikin addini
na'am domin idan baka fahimci larabcin ba to ai ba za ka iya kai ga fahimta alqur'ani ba da sunna da kuma ma ita shari'at dan haka wannan abu ne wanda yake matsayin wajibi ga wanda yake son ya san addinin sa kuma ya zan malami dai zamu ci kwarai da gaske
sai abin da ya shahi annakira wal ma'rifa to ina nakira menene ma'arifa
na'am
kuma wani irin bambanci zamu iya bambanta tsakanin su
na'am
daga a cikin ma'ana sannan ko menene alaka su da ilimi na shari'a
to in an ka ce annakira shine sunan da madalla ala sha'in fi jinsihi abu ne wanda ya nuna abin da yayi yado cikin jinsin sa ma'ana an ka ce rajulun namiji duk mazajen duniya za su shiga ciki kai har waɗanda suka mutu za su shiga ciki har waɗanda ma za su zo in an ka haife su mazaje rajulun sun shiga ciki to kaga al-ma'rifa kuma shine wanda an san shi in an ce ma'rifa daga sani ne amma ana nufin sunan da an tantance wanda ake nufi da shi shi yasa shi ma'rifa kaso kaso ne shi na kira bai zuwa da alif da lamun rajulun amma shi ma'rifa wato yana da kaso daban-daban ibn malik da yazo cikin alfiya yace wa ghayruhu ma'rifatun kahum wa dhi wa hind wa ibni wal ghulam wal ladhi kahum hum dhamiri shi ma'rifa ne domin an yi magana ne in kace ja al mutasabiquna masu musabaka sun zo wa ra'aitu hum na gansu kaga ya zan ma'rifa da ma an san wanda ake magana akan sa to kahum wa dhi da dhi shi kuma ismul ishara na hadha da hadhihi domin ana nuni ne zuwa ga abin da anka sani fil asli ko ba haka ba wa hindu da hindu alam shine sunan da anka samu wani mutum kamar a samu mutum suna mace suna hindu ko a samu namiji suna hamza in an fada an san wani hamza ake nufi wal ghulam da kuma al ghulam da alif wal lam nan suna mai alif wal lam ake nufi al ghulam kawai ba in an ce al baitu an san gidan da ake magana al ghulam an san yaron da ake magana a kansa an gane ko al masjidu an san masallacin da ake magana a kansa wal ghulam wa ibni da kuma ibni sunan da an kai ma idafa in kace ba wai sai dana ba kitabi an gane ko kurrasati abinda an ka danganta zuwa ga wani shi ma ya zama ma'rifa wallazi da kuma allazi shine ismul mausul allazina allai wato allati allatani allazani to shi kuma saboda allazina din nan za a kawo abinda zai fassara shi allazina allace innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum wadanda suka zo da labari na kiran ƙarya wasu jama'a ne daga cikin ku to kaga nan wato abinda yazo bayan ta shi ya fassara ta shi yasa ita ma tana matsayin ma'rifa duk da yake karfin su ba ɗaya bane wata tafi wata tafsirin yana cikin ilimin nahwu to amma abinda muke son mu ce cikin qur'ani akwai nakira sunaye daban-daban da suka zo nakira a cikin alqur'ani akwai ma'rifa daban-daban abinda zai taimake ka in ka zo ka iske suna bai da alif wal lam ka san nakira ne kenan wannan ba wani mutum ake nufi da shi ba sai in an je wajen fassara an samu sunan shi misali Allah ya ce wa qala rajulun wani namiji ya ce kaga ba a fade shi ba mu'minun amma mai imani ne min ali fir'aun yana daga cikin mutanen fir'auna kaga wani mutum ya zo ya ce maka ga sunan shi kaza a cikin alqur'ani babu amma cikin littafin isra'iliyat ana iya samu sunan shi to ba za mu ƙaryata ba ba za mu gaskata ba saboda in mun ƙaryata sai mun kawo dalilin da ya samu ka ƙaryata sunan shi kaza in mun gaskata sai mun kawo dalili tunda ba mu samu cikin alqur'ani ba ko wani hadisi ingantacce sai mu tsaya mu bar shi tunda labari ne na bani isra'ila kuma abin a wajen su ya faru ina fata an fahimta al ma'rifa kuma sunan da yazo an san shi to tanan ne zaka gane in an tantance ashe sunan da yake al alam masalan da anka ce wa min zurriyatihi dauda daga cikin zuri'a annabi nuhu ko annabi ibrahima dauda akwai dauda to kaga dauda nan an san shi sabanin wadanda daga cewa wani lokaci shi alam bai tantancewa kenan don an yi mishi fathataini misali anka cewa ma muhammadun to ai an yi mai tanwini kenan tanwinin nan ya zo yana iya sawar ana nufin ko ne irin muhammadu ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba to wannan maza ba in ka dauke ta in ba a gane ko ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake nufi kenan an shiga rudu tunda al'umma ba ta san manzon ta ba shi yasa ana amfani da larabci wani lokaci dan bugar da hankulan mutane da ilimin nahwu da sarf da balaga dole daliban ilimi su yi hattara da irin waɗannan ababen su karance su gurgudun yadda za su iya mashari'a aiki wallahu ta'ala a'lam
sai abin da ya shahi al'alam mallam menene alam kuma menene alaka shi da shi da
to shi alam mun kawo shi suna ne wanda an tantance shi suna an tantance shi mun kace Haruna kowa ya san suna ne na dan uwa annabi Musa Dawud kowa ya san suna annabi Allah ne Muhammad kowa ya san suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alam ne an cira dan dauke shi an aza an ce na wane ne to kaga wani yanzu cikin yaren larabci ya ce a in yana daukar tanwini ba a san ko wane ne ba kaga yanzu zai kai mu ga shubha wanda take mai hatsari kidan ma ba mu san ma annabi ba kaga wannan ko hayaniya ce da haka ya kamata mutum ya ji an ce alam wani lokaci da larabci ya an ce alam ana nufin tuta cikin ilimin nahwu kuma an ka ce alam wato wani lokaci an ka ce alam kuma ana nufin babban dutse an gane ko wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam manyan duwatsu sannan alam wani lokaci ana nufin sunan da anka tantance to cikin ilimin nahwu shine ake nufi ba dutse ake nufi ba sannan kuma ba tuta ake nufi ba wallahu alam
sai abin da ya shahi mala alfa'il wa na'ibul fa'il
to
na'ib anil fa'il
to alfa'il shine wanda ya aiki an gane ko in nace ja'a muhammadun muhammadu yazo to an ce alfa'il wanda ya aiki wani yana ganin cewa to ya an ce alfa'il bai da wani tasiri a ilimin shari'a ko ba haka ba tunda alfa'il dai cikin ilimin nahwu ne ake fadar sa wanda ya aiki ja'a muhammad muhammad yazo to amma a shar'ance idan ka ji an ce ja'a wani to a shari'a an yi isnadin hukunci zuwa gare shi domin da nace ja'a muhammad asnadtu wato az-zahab ila muhammad na danganta tafiya zuwa ga muhammadu kenan tana yiwa ta zamanto gaskiya tana yiwa ta zamanto mi ƙarya. To shi yasa kuma musulunci ya ba nuna cewa ba a karban labari ko a ƙarya tashi sai an samu dalilai. Ashe shi fa'ilin nan yana da muhimmanci a ilimin shari'a. Sannan kuma fa'ilin nan a babi na kisa, waye yi kisa? Mutum guda ne ya yi kisa ko mutum biyu? Wa suka kashi? Idan mutum guda ya kashe mutum daya za a kashe shi, idan mutum goma suka kashe mutum guda duk matsayin fa'ili suke, za a kashe su da wannan mutumin guda. To kaga ashe shi fa'ilin nan a cikin shari'a yana nuna wanda ya aikata aiki kenan, in hukunci zai hawa zai haukan shi. Sannan shi fa'ilin nan yana da sharuɗa, shin ya balaga ko bai balaga ba, wanda ya aikata aiki yana da hankali ko bai da hankali, ba cikin bacci yake ba, ba mantuwa yayi ba, an gane ko ba akan jahilci yayi ba. To kaga ashe alfa'il cikin shari'a babi ne mai fadi na kasancewa, in an ce maka ga wanda ya aiki to a shari'a ana son a san hukunci zai tabbata gare shi ko ba zai tabbata gare shi ba, an gane ko. Shi kuma na'ibul fa'il, wato ana nufin na'ibi ne ga fa'il, yance na'ibi ko da Hausa na'ibi ake cewa, wato shi kuma ba a hadi wanda ya aiki ba, amma sai a kawo wanda aikin ya fada akan shi. In anka ce wato kusira zujaju, an karya madubi ko karau, to az-zujaju shine na'ibul fa'il. Wani yana ganin wannan ai bai da wani hukunci a shari'a, tunda wani na'ibul fa'il miye alaka shi da ilimi? Alhali kuma ya manta a cikin alqur'ani da hadisai akwai wannan siga ta a kawo. Misali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa khuliqal insanu min ajal, an halicci dan adam min ajalin daga gaggawa, ko kuma ma'ana kamar dai nan mubalaga ce, kamar gaggawa ce aka hada aka dan adam ita saboda yawan gaggawarsa. Wa kana al-insanu ajula, dan adam ya kasance cikin dabi'arsa akwai gaggawa. To anan wannan yana da alaka da shari'a ko bai da shari'a? Bai da alaka da shari'a. Wani zai ya ce maka bai da alaka da shari'a. Alhali malamai suna cewa da anka ce na'ibul fa'il, wasu na kiransa mabniyyun lil majhuli, fi'ilin da anka gina akan wanda ba a san wanda ya yi shi ba. Ibn Uthaymeen da ya zo kan wannan sai ya ce to bai dace a ce mabniyyun lil majhuli ba, sai dai a ce mishi ala ma lam yusammi fa'ilahu, ko ala ma lam yusamma fa'iluhu, fi'ili na wanda anka gina ba hudun da ya aiki ba. To amma waɗansu malamai suka ce a'a, in an gina shi akan majhuli tana yiwa ba a san wanda ya ba, shi yasa anka ce mabniyyun lil majhul. Amma tana yiwa an sani, ana jin tsoron abin da zai biyo sai anka ce an aikata kusira zujaj, tana yiwa ana tsoron wanda ya aikata shi yasa anka ce kusira, dan ka a fada ya zo abin ga. Shi kuma Ibn Uthaymeen yace akwai hatsari a ce mai mabniyyun lil majhul, dan cikin babin aqida in anka ce khuliqal insanu min ajal, an halicci dan adam, to mun ce mabniyyun lil majhul, Allah majhuli na, an ko san waye halitta? Qulillahu khaliq kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar. Shi yasa ce shi a dauke shi ala ma lam yusammi, shi al-mutakallim kenan, lam yusammi fa'ilahu, ko ko ala ma lam yusamma fa'iluhu, ko kuma suka ce su malaman lugha a dauke shi fil asli ana amfani da shi mabniyyun lil majhul, amma kuma yana iya fita daga halin da yake ciki. To kaga wani bai taba sa tsammanin na'ibul fa'il yana da alaka wato da ilimin shari'a, gashi cikin alqur'ani mun fitar da mas'ala ta aqida kuma wadda tana da muhimmanci. Wallahu ta'ala a'lam.
Sai i'malu ismul fa'il.
Na'am, i'malu ismul fa'il ana nufin lokacin da yake aiki. To galibi shi ismul fa'il idan ya zo da tanwini, galibi yana nufin abin zai zo gaba in ba labari ake bayarwa ba. Wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, lokacin da Allah ya ce wa mala'iku ni zan sanya. Kaga saboda ka gane ismul fa'il yana da tanwini don ma guda biyu, ba yana nufin na sanya ba, lokacin ma ba a yi annabi Adamu ba. Ta fuskar gane cewa in yana da don ma guda biyu, an gane ko, kenan abin ba a yi ba, ka gani za a yi zuwa gaba. Kenan kaga ashe ta nan za mu gane wa cewa kafin Allah ya halicci annabi Adamu ya yi magana da mi, ya yi magana da mala'iku. Inda ba mu gane ismul fa'il ba, cewa in ya ɗauki dhamma yana nufin zuwa gaba, kaga kawai sai ka ce Allah ya ce wa mala'iku yayi ya sanya khalifa, amma alhali zai sanya khalifa, ja'ilun zai sanya, amma in labari ake bayarwa to wannan babu lahi. Misalin ashabul kafi da Allah ce wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid, ya shimfida saboda su labarin su ake bayarwa har su rige sun huce, an gane ko. To kuma idan ya zama to an yi masa idafa, shi kina nufin abu ya tabbata. Misali in anka ce daribu zaidin, wanda ya bugi zaid, khalas nan babu wani abun nan. Inna allaha balighun amra, Allah zai kai al'amarin sa inda yake so. Inna allaha balighu amrihi, Allah ya kai al'amarin sa inda yake so. Saboda waɗannan abubuwan da suka gabata, waɗanda Allah yake son su zartu, waɗanda kuma yake buƙatar zuwa gaba za su zartu. To idan baka fahimci wannan ba, kaga ko kira'o'in da suka zo da balighun amra da balighu amri, baka san yadda zaka yi ka fassara su ba. Dan haka wannan yana da muhimmanci, dalibin ilimi ya san wannan. Wallahu ta'ala a'lam.
Sai malam, jazakumullahu khaira. Malam, muna son mu san sifal mushabbaha bismil fa'il.
Na'am,
sifal mushabbaha.
to sifal mushabbiha bismil fa'il ko al mushabbaha bismil fa'il do ana cewa wato sifa wadda take da alaka da take kama da fa'ili domin shi sifal mushabbiha shi fa'ili yana nufin an aikata ita ko sifal mushabbiha saboda ba a cira to ta ma ga fi'ili wanda ba abin nan ba yake da suna lazimi ba don ba ta zuwa ga fi'ili mutaaddi misali in anka ce hasuna abu ya kyautata yahsunu yana kyautatuwa to sifal mushabbiha sai a ce hasanun mace kuma sai a ce mata hasanatun to me yasa anka ce mata sifal mushabbiha saboda tana nuna abu tana kama da wato abin nan tabbata abu an gane ko wato tayi kama da masdar kenan saboda shi masdar yana nufin abu ya tabbata to ita ma koko tana kama da jumla ismiya ko suna abu yana nufin abu ya tabbata to haka ita ma tana nufin abu ya tabbata an ce hasanun abu na mai tabbataccen kyau kenan ba za a fitar da shi ba abin har ya riga ya tabbata to cikin alqur'ani zaka iske sifal mushabbiha tazo an gane ko sifal mushabbiha bil fi'l sai ga alqur'ani yazo da ita to yayin anka ce abin yazo kenan qur'ani na sun yi maka abin nan tabbatacce na bai tashi ba man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da kyakkyawa tana nan matsayin ta kyakkyawa tabbatatta babu abin da ya bata ta to shi na da 10 kenan indai ta tabbata haka nan har zuwa lahira yana da lada in ba an samu abin da ya bata ta ba kaga ta fuskar fahimtar haka na zamu iya fassara alqur'ani mu gane ina ne alqur'ani ya saba gaba sabani abin da wani zai gani to wannan shi zamu iya cewa gurguje wallahi ta'ala alam
jazakumullahu khaira sai at-tawabi menene tawabi
to at-tawabi jami'i na tabi' ko tabi'a abin da zai bi to ayan ce at-tawabi guda huduna muna da abin da ake kira annatu wanda yake matsayin sifa suna muna da annatu in nice jaa muhammadun al-ustaz muhammad yazo ustaz mai karantarwa to kenan kaga ustaz sifa ce ta muhammad ko na'atu nashi shi ko badali yana nufin duk abin guda ne amma guda madadin guda shiki misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala musa li akhihi haruna lokacin da musa ce li akhihi ga dan uwansa Haruna Haruna to kaga dan uwan nashi shine Haruna Haruna shine dan uwan kenan nan matsayin badali yake don ta haka zamu ganewa shi galibi badali bai cika kawo wata ma'ana sabuwa ba amma shi na'atu ko sifa yana kawo ma'ana sabuwa to sai muna da albadal da an-na'atu da kuma wato at-tawkid an gane ko tawkidi shine karfafa abu fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'una gaba daya yayin zaman to an yi tawkidin wannan magana sannan al-atfu sunan da anka karo akan wani to abinda yasa anka ce musu at-tawabi' domin waɗannan yattabi'u abinnan yattabi'u al-abinnan at-tabi'u yattabi'u al-matbu' fi jarrihi wa tankirihi wa ta'rifihi ma'ana duk abinda na farko zo da shi shine na biyu zai zo da shi in nice ja'a musa ko bari in ce ja'a muhammadun to muhammadun ya dauki damma duk sunan da yazo da wawun in sun kai su dubu su ma damma za su dauka an gane ko jaa muhammadun wa hamzatu wa isma'ilu wa ibrahimu kaga tabi'ina ya bi shi kenan to haka in kasra ne nazartu ila kitabi wa sariri ko nazartu ila kitabin wa saririn duka haka za su tafi in sun kai su dubu shi kuma wato shi ma wancan na annatu da asifa jaa muhammadun al ustadhu dhamma da mishi saboda muhammad yana da dhamma to hakan ga wato albadal wa qala musa li akhihi haruna kaga li akhihi lamul jarrita haruna ba ai masa kasra ba saboda yana matsayin mamnu'un min as-sarf to abinda muke son mu ce anan me yasa wadanga abubuwa suke da muhimmanci a shari'a sifa domin sifa tana daga cikin abinda malaman usulul fiqh suke aiki da ita don fitar da hukunci yanzu misali in nice a'ti muhammadan al-miskina wanga abu da ni baka ka ba Muhammadu miskini kalimar nan ta miskini ta fitar da duk Muhammadu wanda ba miskini ba to kaga ashe tana da amfani wajen fitar da hukunci a shari'ar musulunci sannan al-atfu dilalatul iqtiran a cikin ilimin shari'a wa atimul hajja wal umrata lillah ku cika aikin haji da umra lillahi don Allah sai wadan sun kace kenan ita ma umra wajibi ce domin an kara nata an hada ta da mi da aikin haji domin an ce al-hajja wal umra suna nufin kenan tana dauka hukuncinta duk da yake malamai suna da sabani akan wannan mas'ala amma dai ta ina aka samu wannan hukuncin saboda an ce an hada kaza da kaza wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsaye da sallah ku bada zakka tsaye da sallah wajibi ne bada zakka wajibi ne nan ba ai sabani ba to kaga ashe sanin at-tawabi' yana taimaka maka wajen fitar da hukunci na shari'a sai at-tawkid abinda ake nufi da tawkidi kalima ta zo shin ta zo da sabuwar ma'ana koko bata zo da sabo ma'ana ba su kuma malaman usulul fiqi suna da wata ka'ida sai su ce alhamlu ala ta'sis aula min at-tawkit idan magana ta zo ana ganin kamar duka kalmomin ma'anar su daya koko ana ganin guda yana iya daukan ma'ana sabanin waccan akwai inda dan bambanta da shi sai suka ce to abin da yafi a dauke shi yana da wata bakuwar ma'ana me ya zamu gane wannan bari mu ba da misali yanzu a cikin suratul rahman muna da fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiban fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiban ya maimaitu to yanzu anan wadansu malamai sai suka ce dukkan tun daga na farko har karshe duka dai taukidin magana na an kai karfafa ta ne akai wadansu malamai suka ce a'a duk inda kaga an fadi wani abu sannan an ka ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiban da wannan ni'ima ake domin da yace rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain sai yace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiban to yanzu da yace gaba wato marajal bahrain yaltaqiyani to fa bi ayyi ala'in yana karfafa wancan ne domin wata sabuwar ma'ana ce yazo da ita ba kowa ko kuma ya zamanto yayi ta'kidin na farko sannan kuma ya fara ta'kidin maganar da take da alaka da shi kafin ya zamanto ta'kidi ne ga wancan to kaga malamai suna tattauna akan tawkidi a cikin ilimin usulul fiqh kuma akwai babi nashi amma saka ganin musamman bari in fadi littafin da yayi bayani kan wannan dan kawo ne yazo cikin wani littafin usulul fiqh bai samu wannan babin ba yace taw wanga magana ni ban taba ganin ta ba kadiba cikin المهذب في علم أصول الفقه المقارن نأستاذ الدكتور عبد الكريم النملة يا تتونا أكم أنا التوكيد والله أعلم
الله يساك ومالا دا الخيري
نعم
مالا سي أبن دي الشاهي سنة وإن سكي دفتها المنصوبات من سنة أتكى القرآن دا سنة منزو الله
صلى الله,
صلى الله, الله عليه وسلم أبقى سودة داما إرس نعم. مفعول به سو تمييز
نعم
سو كما يعزام يبيان سو دا كما مينيني علاقة سودة شريعة
إلي من شريعة
إلي من شريعة
طو Na'am na farko sai mu dauki abin da ake kira maf'ulun bihi wanda aiki ya fada kansa in nice wato misali a'ta Muhammadun sa'ilan Muhammadu ya ba mabukaci ko almiskina miskini to kaga shi almiskina shine matsayin maf'ulun bihi wanda aiki ya fada kansa to a babin shari'a akwai bincike mai yawa kan wanda aiki ya fada kansa shi yasa ma zaka ga cikin mukhtasar ma ya kawo كالفائل واتو كالفئل والفائل ومفعول سيك هذا فيك نهو ناشكي زنتي اما با نهو بني يعني مثالي زنا اي انسان نميجي شي يكي زنا دمي دمتشي لوادي دواندا انك يما دواندا يي تو ميه حكم چنسو تو كاغا حديثي دي ذو سيتي اجيفي واندا يي دواندا انك اي كتاما تو سيمون كوما شروط داشن سنبا لغا دوكا غبا دايا كاغا واندا مغو تو مغانا چي شين غداني يبا لغا دكشن سو چكين سو ونيني شريعة تحو كنشي sannan daga cikin su babu wanda anka tilasta suwa babu wanda misali bacci ne yake anka kware shi aka yi masa to kaga duka irin waɗannan shi almaf'ulu yana nufin wanda ake fada kan shi namiji shi yake sakin matarsa shi idan namiji ya saki matarsa sakin yayi cikin hankalinsa yake ya balaga ya san abin da yake yi sannan kuma ita matar wanda kace ka saki shin matar ka ce tunda mun yi bayanin cewa saki bai fadawa akan matar da ba ta kamar da baka aure ta ba kaga mutum bai sakin matan wani ko ba haka nan bane to kaga wannan yana da alaka da ilimin shari'a kai tsaye ka san hukunci na alfa'il wanda yayi aiki kafin azartar da hukunci akan shi sharadi ne akwai wanda aka ce yayi sata misali wanda kuma aka yi ma aiki in zina ce mace kafin a ce cilas wato kafin a ce mata ita ma za a yi hukunci zai tabbata gare ta shin an cilasar da ita ne shin tana bacci ne ya fada mata ba ta da labari an gane ko to duka irin waɗannan abubuwan ana kallon su a ilimin shari'a shi yasa sanin almaf'ulu bihi wanda anka aikata ma shi ma yana da muhimmanci ka gane shi domin tanan ne zaka iya fitar da hukuncin shi a shari'a wallahu ta'ala alam
sai abun da yasa tamyiz
na'am at-tamyiz kuma shine a larabci shine at-tafriq bambanta abubuwa to duk abin da ba a bambanta shi ba ai an barka cikin duhu shi yasa malaman usulul fiqh suka yi bayanin al-bayan nassi zai zo a dunkule mujmal sai a samu jassin da zai zo al-mubin ko al-mubayyin ya bayyana shi to kaga at-tamyiz yanzu in an kace qutilat hadhihi al-mas'ala an kashe wannan mas'ala to ina tamyiz sai an kace bahsan ta fuskar bincike to kaga yanzu in ba dan da an kace qutilat bahsan ba to ni yanzu an bar ne an ce katala tana yawa in kuma babin mutumin da ya kashe wani in ce to ya kamata a dauko hukunci amma lokacin da ni fadi abinda ake nufi tamyizi ni bayyana shi to kaga yanzu nan na za a iya gane cewa abin yana ga hukuncin shi a shar'anci shi yasa sanin tamyizi yanzu inda ce fulanun afdalun nasi aqlan wani yafi mutane hankali to kaga da yafi su cikar hankali kidan nan nayi tamyizi na bambanta miliki da amma inda ce afdalun nas yafi mutane na bar shi matsayin mujmal dunkule yafi mutane mi yafi mutane kirki yafi mutane rashin kirki yafi mutane ƙarya yafi mutane zalunci yafi mutane kaza ashe shi in abu a samu tamyizi ba sai abu yazo dunkule dole sai an je an nemo mi ake nufi da shi shi yasa cikin qur'ani sai ga tamyizi yazo duk da yake tamyizi wani lokaci yana iya zuwa wato da kasra wani lokaci salbani isra'ila kam ataynahum min ayatin kaga Allah ce mun basu ayoyi kam ataynahum da yawa mun basu to mi aka basu sai ce min ayatin a nuna maka aya kaga sanin tamyizi ya bayyana maka cewa ga abin da ake son a ci amma in ba haka ba kaga shikenan sai ka zama cikin nasi mujmal sai ka koma neman dalilai yanzu in cikin tafsiri na sai ka koma neman wadansu dalilai wadanda za su fassara maka mi ake nuhi da abin da yazo dunkulkin nan ina fata an fahimci ni kaji Allah ce ulaika a'zamu darajatan wadannan su suka fi daraja inda an ce a'zamu sun fi girma sai akai shiru sun fi girma ta fuskar jiki kaga ba fada amma da an ka ce darajatan sun fi daraja to kaga wannan sai fassara maka mi ake son a ce an ka bayyana maka fin girman ga abin da ake son a ce da shi wallahi ta'ala a'lam
sai abin da ya sha al-maf'ul al-mutlaq
al-maf'ul al-mutlaq shine maf'ulin da yazo dan karfafa li ta'kid al-fi'li dan ya karfafa fi'li yanzu in nace jalasa an gane ko ya zamna julusan zama to kaga shi julusan kin nan ta akidi ne to wani lokaci kuma yana iya zaman towa ya saba mu fi'ilin sa in ce jalasa qu'udan ya zauna zama kaga da qa'ada da jalasa duka ma'anar su tana kusa tare da juna duk da ke akwai bambanci to amma ta akidin sa nake so in yi to malamai na tafsiri da kuma shari'a suna cewa idan ya zamanto fi'ili da masdar duk asalin su guda ne to ta akidi na amma in suka bambanta ko wani na dauke da wata ma'ana bari in bada misali Allah ya ce wallahu anbatakum min al-ardi nabata kaga nabata anbata ya kamata ce anbata yumbitu imbatan amma sai an ka ce wallahu anbatakum min al-ardi bai ce imbatan ba sai ce nabatan shi nabatan masdar ne nabata yambutu to kaga akwai bambanci da an ce Allah shi ya fitar da ku daga ƙasa fitowa ai magana ta kare amma sai an ka ce Allah ya fitar da ku fita kenan shi ambata ya nuna Allah ya fitar da ku nabatan kenan sai zaman to wallahu ambatakum min al-ardi imbatan fa nabattum nabatan wato an hankalta mu abu biyu Allah shi ya fitar da ku sai ga ku kuna fitowa to kaga nan dan a nuna maka cewa ma'ana biyu a wannan wurin in baka san maf'ulul mutlaq ba baka iya gane ma'ana biyu a wannan wurin ba ina fata an fahimci ni kuma wannan ya zo a cikin suratu ali imran wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya ka bai cewa wa anbataha imbatan ba wanda kuma yana da yawa wallahi ta'ala alam
sai abin da ya shayi al-maf'ul lahu da kuma abu alaka shi da shi ma
al-maf'ul lahu shine maf'ulun li ajlihi wanda ke bayyana dalilin da yasa aka bu to wannan ma babin illa a cikin usulul fiqh ai yana da yawa yanzu in ka ce jaa al-muallimu wato talaban litalib malami ya zo dan saboda neman wani dalibin sa to kaga wannan ai zai nuna maka illa babin illa kuma babi ne mai fadi wanda zai nuna maka dalilin da yasa aka kafa hukunci ta nan ma zaka sanin hukuncin shari'a da hikimarta da Allah ya fadi cewa dai daga cikin ayyan annabi Adam wani ya kashe wani sai Allah ce min ajli zalika katabna ala bani isra'ila saboda ta fuskar wannan abin bai da kyau ne mun ka wajabta ma bani isra'ila ashe kaga zai nuna maka kasan hukuncin shari'a ko dalilin da yasa aka yi wani abu ko aka fadi wani abu wallahi ta'ala a'lam
sai mala al-maf'ul ma'ahu
maf'ul ma'ahu wanda an ka aikata tare da shi an gane ko to maf'ul ma'ahun nan in dan adam ne yana nuna tare kuka tafi amma in kuma ba dan adam bane tana yiwa ana nufin kuna in ka ce sirtu wat tariqa na tafi tare da hanya ba ana nufin kawai dai ka bi bisa hanya ne ko ko sirtu wal qamara na tafi tare da wata ya ka san ba tare da wata ka tafi ba amma in ka ce sirtu ko ko misali ka ce akaltu na ci wa wani to in ka ce akaltu at-ta'ama an gane ko wa ibrahimu kenan shi ma ibrahimu ya ci ko ko akaltu ta'ama wa ibrahima sai ni mishi fatha kenan tare da shi muka ci to kaga idan hukuncin da ya hau kanka zai iya hawa kanshi wannan shi zai kuma cikin dilalatul iqtiran da muke zance wa aqimus salata wa atuz zaka idan suka zo tare an kai atufikin su in sun yi abu tare shin hukuncin ya kama su ko bai kama su ba kaga wani ba zai hankalta mu wannan ba ya gane cewa shi ba maf'ulun mahu yana da alaka da ilimin shari'a wallahi ta'ala alam
Allah ya saka malan da alkhairi wannan sai al-maf'ulun fi shin yana da alaka da ilimin shi ma na shari'a
eh al-maf'ulu fihi wanda an ka aikata cikin shi al-maf'ulu fihi kala biyu ne akwai lokaci akwai wuri a cikin shari'a akwai ibadar da an faɗi inda za a yinta kenan ya kamata ka san muhimmancin wuri. Allah ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, kakku saru da matan ku kuna itikafi fil masajid a cikin masallaci, kaga ta nuna ma wurin da ake yin itikafi. Sannan kuma Allah ce alhajju ashhurun ma'lumat, shi wata ana yin shi ne, wato azumi aikin haji ana yin shi ne cikin wadansu watanni. To fi tadullu ala wato azzaman, kenan ashe shi maf'ulun fihi, idan ana karatun shi sai a nuna maka wata ibada ba ta yi sai lokacin ta yayi, inde ba mutlaka bace irin nafila. Wata ibada, wata nafila ma dole sai lokaci yayi, kamar aikin haji na nafila shi ma bai yi in ba lokacin abin nan ba, sabanin umra ita ko wani lokaci ana zan yin ta. Sannan kuma wata ibada ba ayinta sai an tantance wurin da za a yinta, kamar itikafi ba an shi sai a cikin masallaci. To kaga yanzu misali wanda bai gane maf'ulun fihi ba na wuri da zamani da muhimmanci, kaga kawai sai shi dauki kawai maf'ulun fihi, ya dauki kawai da ilimin nahwu na bai da alaka da shari'a ta addinin musulunci. Alhali ibadodi suna da wuri, ibadodi suna da lokacin da an kace ayi su, waɗanda an kai taqyidi in ba waɗanda aka saka mutlaka ba. Wallahu a'lam.
Allah ya saka malan da alkhairi. Malan menene ismu tafdil?
Na'am.
Ko menene alaka shi da ilimi na shari'a?
Na'am.
Da kuma ismul ishara da ismul mawsul.
To mun yi magana akan sauran ishara can cikin babi na abin ga. Ishara tana nuna nuni zuwa ga wani abu, ko ba haka ba? To ishara kuma kaga misali mutanen da za su yi wani kazafi zaka sun nuna shi, kaga nuni yana daga cikin abin da zai sa kazafin wani mutum ya tabbata zuwa ga wani. Tunda in mutum goma ne kan nuni guda, kuma kace ba shi kake nufi ba, alkali bai yarda, ya san wanda kan nuna. Al-mawsul kuma da ismu tafdil suna da muhimmanci. Ismu tafdil shine wanda yake nuna cewa abubuwa guda biyu sun yi tarayya amma guda yafi guda. Yanzu in dace fulanun ajmalu min fulan, wani yafi wani kyawu, kenan na tabbatar da kyawu a gare su guda biyu, ko ba haka ba? Amma na nuna guda ya tsere ma guda wajen kyawu, to shine ake kira ismu tafdil, wanda ana iya ciro shi daga fi'ili, fi'ilin da kuma ba a samu ba, koko wanda ba a gada ba, sai a kara da ashaddu ko a'zamu. Ina fata an fahimce ni. Kaga yanzu daraja sai an kace a'zamu darajatan, amma ana iya cewa fulanun afqahu min fulan ko ashaddu fiqhan min fulan. Akwai fi'ilan da su ba a iftira to musu shi, sai an kara da ashaddu ko akbar ko a'zamu. Akwai wanda daga fi'ilin su kuma ana iftirawa, kamar kaga afqahu, kaga an cira to shi ne daga fiqhu. To ala ayyati hal, me nake son in ce shi ismu tafdil akwai lokacin da yake zuwa maslubul afdaliyya, ba ana nufin wani yafi wani ba, a'a ana nufin wani ne yake da. To in baka san shi ba wajen fassara alqur'ani sai ka je kai banna. Zan bada misalai. Misali a cikin suratul Hud, lokacin da mutanen sa suka nemi Annabi Lutu, mutanen sa suka nemi su yi zina da su yi liwadi da bakin sa, yace haula ibanati, ga ƴaƴana nan, hunna atharu lakum. Kaga shi atharu yana nufin kenan su suka fi tsarki, tunda an ce atharu mafi tsarki a kaida su ga kenan, amma yana nufin to in su ne suka fi tsarki, kenan yana nufin luwadi yana da tsarki, auren mace ko zina da ita shine bai da shine an mai tsarki, koko auren mace yana da yafi tsarki amma luwadi yana da tsarki. Kaga ba haka Annabi Allah yake nufi ba? Hunna atharu lakum, su ne masu tsarki gare ku. Idan baka gane wannan ba, misalin da zan bayar na gaba, Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wato suratul ar-Rum yake cewa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi, Allah shi yake kagar halitta kuma ya mayar da ita, wa huwa ahwanu alayhi kuma shine mafi sauki gare shi. To kaga ba a cewa ga abin da fi sauki ga Allah, domin innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. To da kun ta halitta da kun ta mayarwa duka dai ne ga Allah, kaga ba a cewa wannan yafi sauki ga Allah, sai dai a ce ta fuskar hankalinka, ko fa tabarakallahu ahsanul khaliqin, Allah albarkatunsa sun yawa, sai an kace ahsanul khaliqina, mai kyautata halitta, domin babu wanda ga yin halitta in ba Allah ba, balle kace qulillahu khaliqu kulli shay'in, balle kace wani abu. Sai da wadansu malamai su ce a'a, idan an ka kalli su bayi suna kera wani abu, to shi ma wani lokaci ana kiransa halitta, sai a ce to ta Allah ta fita su, to su ai ba halitta ce suke yi ba, koko ala at-tafridul jadali, kuma koda akwai mai halitta to Allah yafi shi. To kaga dai wasu ta'wilat ne wanda shi dai hakikatan ba ake nufi ba, kuma cikin Qur'ani wannan yana da yawa. To in baka san ismu tafdil ba, ya zaka fassara Al-Qur'ani, ya zaka fassara sunnat, ya zaka fassara shari'at? Allah ya kyauta. Wallahu a'lam.
Allah ya saka malam da alkhairi. Sai abin da ya shahi ismul ishara.
To ismul ishara shi mun ce alkali idan aka nuna mutum, kaga hukunci zai iya tabbata na cewa an yi masa kazafi ko abin da ya kama da haka. Shi kuma ismul mawsul yana nuna maka cewa misali hikmatu istikhdamil mawsul. Akwai wani malami a cikin majalla ta kulliyatul da'wa al-islamiyya ta kasar Libya, yayi zancen yadda hikmar da tassa ake amfani da ismul mawsul. Daga ciki yace Allah yana kawo wannan saboda nuna addinin musulunci addinin aiki ne, babu ruwa ne da dan waka ce dan waka ce. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وعند سكا إيماني سكا أيكة أيكي نغري أتندا ني ينزوني زوا غباني وچا قبيلا ني دم وچا قساني دم مينيني إن دي آمنوا وعملوا الصالحات نابابوا روان الله الجنة شدا حكا دغنا أكباتا ذنشن باب منشغا الجنة سيبا يهودية كو كريستا كو كزا وان دي إيماني إيماني إن غنتتي أيكي نقري كاغا أشيشيسا قرآني مفيونتيكي أنفاني دي اسم الموصول يباد مثالي نبيوكي تي wa idan kaga kafirai Allah ya faɗi sunan kafiri a cikin alqur'ani to galibi kafiri ne wanda zai mutu akan kafirci tabbati ya da abila habin wa tabba waja'a fir'aun duddai ana cewa laqabin sa ne to amma allazina kawai sai kaji Allah ya ce wasu wani yace in kaga innal ladina kafaru shikenan wanda suka kafirta ai ba dole ba sai an faɗi sunayen su za a koya maka uslubi na wa'azi kenan ba sai ka damu da fadin sunayen mutane ba ka fadi aiki ka zaka ce bai da kyau shine uslubi na da'awa galibi in ba mutanen da sun shahara da banna ba ba a so a fadi sunan su ba yace kuma ismul mawsul yana zuwa saboda suturta dan adam sahabbai Allah subhanahu wataala ce wa ala thalathati alladhina khulifu da mutum uku dan da aka bari gida ba su je wajen yaki ba aka ce da Allah ya sanya sunan su cikin qur'ani ko da ya karbi tuban su wannan abin zai musu nauyi to kaga yana daga cikin abin da yasa ake amfani da ismul mawsul fagen da'awa fagen tafsiri fagen kaza wani lokaci kuma ana yin ta'aribi ne saboda mutane an san su wallazina yu'zuna rasulullahi lahum azabun alim wadanda suke cutar da manzo suna da azaba mai radadi ai an san munafikai na don wanda duke cutar da annabi ba mutun ne na gare ba ina fata an fahimci ni to ya dai bayani mai yawa akan wannan wanda kuma bahasi ne wanda yake dalibi yana iya bincike akan sa wallahu ta'ala alam
Allah ya saka malan da alkhairi malan sai abin da yasa al-ibtida to kuma alaka shi da ilimi na shari'a
to al-ibtida yana nufin suna misali mubtada da khabar in mun ka ce muhammadun jalisun muhammadun ya zauna ko zaune yake to wannan yana nuna cewa abin ya tabbata baya canzawa wato nan inda zamu gano shi cikin shari'a shine bambanci tsakanin abin da yake tabbaci da abin da yake canzawa a cikin suratul baqara jumla fi'iliya tana nuna abu yana maimaituwa jumla ismiya tana nufin abu ya tabbata sai in an samu dalilin da yasa suka tashi daga wannan yanayin misali Allah subhanahu wataala ce innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladina tabu wato sai Allah ce wadanda suke boyewa an gane ko abin da muka sauka na shari'a min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab bayan mun bayyana shi ga mutane ulaika la'anuhumullah Allah yana la'antasu wa ulaika humul la'in wa yal'anuhumul la'inun masu la'antasu la'antasu to kaga sai acci annan Allah ce ulaika yal'anuhumullah wadannan Allah yana la'antasu amma da yaje a gaba sai ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah wadanda suke kafirai kuma suka mutu suna kafirai to wannan la'ana Allah ta tabbata akan su menene sirrin bambancin ulaika alaihim la'natullah da kuma ulaika yal'anuhumullah saboda ulaika yal'anuhumullahu anti Allah yana la'antasu to su suna da damar tuba shi yasa anka ce illal ladina tabu amma can da anka ce wa matu wahum kuffarun sun mutu suna kafirai babu zancen a tuba to ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in wadannan la'anta Allah ta tabbata akan su idan baka san larabci ba za ka yi ka bambanta wannan mubtada da khabar jumla shi tana nufin tabbatuwa jumla fi'iliya kuma tana nufin abinda wato lokacin yana iya zamantowa kenan kaga akwai wanda ana iya cewa la'ana ta tabbata akan shi akwai wanda za a ce la'anta ta Allah ba tabbata akan shi ba ta fuskar wannan dalili wallahu a'lam
wallahi Allah ya kara mu rayuwa albarka
amin
sai abin da yake annawasikh menene nawasikh
to annawasikh na'am
sannan a cikin nawasikhin nan shin akwai abin da suke harufa da suna da fi'iloli
ko
kuma dukkan su gabaki daya
to su annawasikh akwai fi'ili akwai harafi kana fi'ili ci inna harafi ci to amma su annawasikh din nan in suka zo suna zakkuwa dan karfafa ma'ana in nace Allahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai amma ce inna Allah haqiqa Allah to shi ko Allah wato wa kana Allah ghafurur rahima Allah ya kasance to ita kanan nan anan in ta shiga wajen ubangiji ba tana nufin can shi yasa malaman zauri anka ce wa kana Allah ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara mai jin kai sai su ce walam yazal kuma bai gushi ba dan kaka san tsammanin kana kaga anan a ilimin tafsiri in ka ce kana Allah Allah ya kasance kenan yanzu ba haka yake ba sai su ce maka walam yazal bai gushi ba to in baka fahimci haka ba kaga ko wajen fassara tafsiri wajen tafsirin alqur'ani za a tabka banna Allah ya kyauta na'am
Allah ya saka alkhair sai al mu'arraf bi adat ta'rif
na'am to
shi kuma yani bayanin shi yake ko menene alaka shi da ilimi na shari'a
to al mu'arraf bi adat ta'rif suran da anka sama alif wal lam ita adab alif wadda ake kawowa akwai alif al ahadiyya wadda take nuna abinda ake magana an san shi al'ahdu dhihni ibnu a cikin Mughni al-Labib an kutubi al-Arib na ibn Hisham al-Ansari ya kawo kusan mas'ala ina ganin karkasuwa al tana kai kusan 11 zuwa 12 to kaga al akwai al-ahdiyya wadda take nuna abinda ake magana an san shi yanzu da Allah ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula wannan manzon gashi can wanda anka fada shi ne aka sake maimaita yanzu akwai al'ahdu dhihni wanda ake magana da shi shi ya san shi al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau ne cika muku addinin ku wace rana ce kaga rana arfa ce amma ba a ce musu can yawmun ba sannan anka ce al-yawma al'ahdu dhihni to ala ayyati hal al in muna son mu gane ta akwai aljinsiya wadda take nuna abu ya shafi komai da komai akwai al wadda take istighraqiyya urfiyya amma ta wato ta shafi wani a wani yanki ne ba duka ba to misali yadda zamu gane wa sai Allah ce wal mutallaqatu an gane ko yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru al mutallaqat wadansu wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilin to yanzu misali al in mun ce ahadiyya ce kenan akwai wadanda Allah yake magana akan su in mun ce jinsiya ce ta shafi kowace mahaifiya in mun ce urfiya ce kina wasu sashen iyaye ake nufi daga baya zamu fitar da wasu koko mu ce alhamdulillah wasu malamai sun ce alhamdulillah tana nufin istighraq dukkan yabo ya tabbata ga Allah wasu kuma sun ce alahadu yabo ya tabbata ga Allah wanda ku masu imani kuke yi wanda kuka san da shi to kaga ta fuskar sanin alkin nan aljinsiya tana baka gane cewa abu guda ake nufi ko mai yawa Allah ya ce wal asr Allah yana rantsuwa da zamani innal insana lafi khusr dan adam yana cikin hasara to nan mutane daga baki ake nufi dan anka ce illal ladina amanu sai wadanda suka yi imani kaga ba a iya fitar da guda cikin jama'a a ce jama'a sun fita cikin shi tunda ba zan ce haihuwa ake yi ba ina fata an fahimce ni amma inda Allah ce khalaqal insana min salsalin kal fakhar Allah ya halicci dan adam daga salsal kasa wadda take wato abinda mai kama da kasko mai kuka daga salsalani to kaga ashe al-alkin nan can zaka iya gane nan mutum guda ake nufi nan mutane masu yawa ake nufi in baka gane wannan ba wajen fassara zaka je ka aika ta banna Allah ya gane da mu
amin suma malam sai abin da ya shahi al-istithna
to na'am al-istithna shi kuma ana nufin togewa togewa abinda ake cewa togaciya daga sani yuna shine abinda an kare banya shina da alakar shari'a kuma da alakar shari'a yana da alakar shari'a domin istithna'i shike baka damar ka gane wanda ya fita daga cikin hukunci da Allah ya ce wadanda sun kai kazafi yace wa ulaika humul fasiquna fasiqani sace illal ladina tabu banda wanda ya tuba wadansu malamai suka cewa to fasikancin nan ya dauke gare shi wadansu suka ce a'a ana karbar shaida shi bayan wannan me ya kawo wannan rigima istithna'i ne istithna'in nan yana komawa ga mafi kusa a wani lokaci malamai suka ce yana komawa ga duka gaba ɗaya ko sashen su ko ko wani lokaci ba ga na kusan ma yake kuma ba yana komawa ga nesa mas'ala ce mai girma kaga wanda bai san wannan ba shin kuma ana iya a cire kuma a sake cirewa malamai suka ce ana iya cirewa kuma a sake cirewa a cikin suratul al-hijr da aka zancan halakar da mutanen annabi lut sai da annabi ibrahim ya tambaye su qala fa ma khatbukum ayyuha al-mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in illa imra'atahu qaddarna innaha lamina al-ghabirin kaga suka ce illa ala lutin banda mutanen annabi lutu inna lamunajjuhum ajma'in za mu tsiratar da su gaba ɗaya kuma sai aka ce illa imra'atahu kuma banda matarsa kaga an yi istithna'i an toge kuma an sake togewa sabanin wanda cewa ba a yi istithna'i a cikin istithna'i shin za a iya fitar da mai yawa cikin kadan kuma da kadan cikin yawa duk mas'ala ce ta shafi usulul fiqh wa laqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama kaga ya shekara 250 kaga an dauko mai yawa sai aka cire kadan sannan wasu suka ce shin ana iya fadin a ce wato misali a fadi mai yawa an gane ko sai a cire kamar a ce mi'atun illa 70 kaga an kace 100 banda 70 kenan ya komo 30 shin ana yin wannan ko ba a yi da yawa daga cikin malamai suka ce wannan ana yin shi domin shedan da yazo ya istisna'i sai ce illa ibadaka minhumul mukhlasin kaga banda bayin ka wadanda suke nagari an gane ko sai kuma wuri Allah ce illa manittaba'aka minal ghawin sai wadanda suka bi ka to kaga nan illa nan ta dauki mu'minai su ne yan kadan nan kuma illa manittaba'aka minal ghawin ta nuna su ne masu yawa to kaga ana istithna'in kadan cikin mai yawa ko mai yawa cikin kadan wanda kuma babi ne wanda yana da alaka da shari'a da fahimtar inda shari'a ta sama gaba da Qur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya gane da mu na'am
Allah ya saka malan da alkhairi sai abu da shahi alhal da kuma tasirin shi da domin yana zakku a Qur'ani so da yawa
kwarai da gaske
to menene
halin nan akramakallah na farko dai na farko shi halin nan kala kala na akwai hali muqarina akwai hali muqaddara wanda wani lokaci kaddarata akai halin nan yana da nau'uka daban-daban a cikin ilimin nahwu amma wanda nake so in yi magana akan ta hali muqarina cikin alqur'ani tana zuwa wajen fassara ta in baka gane ba sai kai kuskure misali Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku inda kuka yi imani la taqrabus salata kar ku kusanci sallah wa antum sukara kuna cikin maye to shi maye tare da dan adam ke lokacin da ke yin sallah sai kuma ce hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa to idan mutun yana cikin maye ya san abin da yake faɗa akwai sallar sa ko babu tunda mayen ba zai rabu da shi ba misali ne wanda kuma wanda zai fi ganewa Allah subhanahu wataala yake cewa walaqad nasarakum Allahu bi badrin wa antum azilla Allah ya taimake ku a badr kuna azilla to nan azilla wadansu malamai suka ce kuna du'afa'u kuna masu rauni ko ba haka ba ko ko wa azilla kafirai sun kaskantar da ku to amma kuma Allah ya ce walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin karfi yana ga Allah da mu'mini kuma ya ce wa antum azilla kuna kaskantattu a'ana ana nufin ba ku da karfi shine abinda ake so a ce don halin tana tare da su to in baka gane wannan halin bana wa antum azilla kuna masu rauni dan ya ce wazkuru iz antum qalilum mustad'afuna fil ard kuna masu rauni a bayan kasa to kaga nan sai ka ce to ayya annan Allah ya ce musu kaskantaci kuma Allah ya ce walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin izza tana ga mu'minai a can izza wato nan azilla ana nufin mutane masu rauni ba azilla ba ana nufin kaskantatu wallahu ta'ala a'lam to wannan shine ne abinda zamu iya cewa game da abinda ya shafi hal sai zuwa darasin mu na gaba sai mu yi kokari mu zo mu karasa abinda ya shafi ilimi na wato annahu sai mu shiga cikin ilmu sarf da iznin Allah subhanahu wa ta'ala tun da lokacin mu ya kai abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh